Jama'a, sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Lol FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan BOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Wasu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan lokacin. To, ko da me Kirista da Musulmi suka gana a birnin Kwannin Jamhuriyar Niger?
Alaka akwai tsakanin Musulmi da Kirista tun asali har ila yau.
Za kuma aji cewa Najeriya ta yi na'am da shirin zirga-zirgar jiragen sama na bai ɗaya a Afirka. Sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan mafita game da karkashe mutane da 'yan bindiga kan yi a jihar Zamfara. Lambar da za a kira ita ce 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- duniya.
Masauraro, assalamu alaikum. Fadar gwamnatin Amurka ta White House yau Litinin ta ce shugaban Amurka Donald Trump yana goyon bayan tsaurar bincike na gwamnatin tarayya akan masu sayan bindigogi bayan mummunan harin kan mai uwa da wabin da aka kai makon jiya, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 17 a wata makarantar sakandare. Kakakin fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce a satin da ya gabata shugaba Trump ya yi magana da dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Texas na jam'iyyar Republican John Cornyn akan dokar haɗin gwiwa da suka gabatar da dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Connecticut dan jam'iyyar Democrat Chris Murphy, wanda ya jima yana adawa da yadda ake sayar da bindiga. Kudiri da idan za aka amince zai karfafa bincike akan masu sayan bindiga. Ya zuwa yanzu ana sake duduba yadda za a yi wa kudirin kwaskwarima. Nicholas Cruz ɗan shekaru 19 da haihuwa da 'yan sanda suka ce ya amsa cewa ya harba ɗalibai 14 da kuma mutane 3 a makarantar sakandare ta Parkland High a Florida, makarantar da aka kore shi a shekarar da ta gabata, kuma ya samu damar sayan bindiga samfurin AR-15 wacce ya yi amfani da ita wajen kaddamar da mummunan harin da ya kai bayan da ya tsallake shingayen bincike da ake yi a gabanin sayarwa da mutum bindiga.
‘Yan adawa Afirka ta Kudu sun yi mummunar suka kan jawabin halin da ƙasa ke ciki na farko da sabon shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa ya gabatar, inda suke tambayar ko shugaban yana da ƙwarin shirin tunkarar matsaloli da ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta. Kwana ɗaya bayan da ya kama aiki ya maye gurbin shugaba Jacob Zuma da bai da farin jini, Ramaphosa ya yi wa ‘yan ƙasa jawabi, inda ya bayyana manya-manyan gurorin gwamnatinsa, ya kuma kalubalanci 'yan Afirka ta Kudu da su bi sawun su shugabansu mafi wanda ya tsara kowa, wato marigayi Nelson Mandela. Amma zaman majalisa a yau Litini ta baiwa 'yan adawa damar nuna irin gazawar da ke kunshe cikin jawabin na shugaba Ramaphosa. A halin da ake ciki kuma, jama'a masu yawa ne a Zimbabwe suka fito domin tunawa da rayuwar tsohon shugaban 'yan adawa Morgan Tsvangirai a gabanin jana'izarsa da za a yi gobe Talata. Tsvangirai ya mutu ne a Afirka ta Kudu ranar 14 ga watan Fabrairu bayan kwashe tsawon shekaru 2 yana fama da ciwon daji.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Amurka ta bayyana niyyarta ta tattaunawa da Koriya ta Arewa duk da cewar da wuya a samu warware matsalar da ke tsakaninsu ta makaman nukiliya a cikin ruwan sanyi a ɗan ƙaramin lokacin nan a nan gaba. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bayyana a jiya Lahadi cewa yana da niyyar barin hanyoyin sadarwarsu da Koriya ta Arewa a buɗe, kuma yana kasa kunne domin ji da ganin alamun daga gwamnatin Kim Jong-un da ke nuna cewa ta shirya shiga shawarwari. Wannan sauya matsaya da gwamnatin shugaba Trump ta yi da kan batun tattaunawa da hukumomin Pyongyang ba tare da gindaya wani sharadi ba, da kuma kaucewa yin amfani da ƙarfin soja akan Koriya ta Arewa, na zuwa ne bayan wata yarjejeniya da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in suka cimma na maida wuka cikin kube da Koriya ta Arewa, inda suka haɗa kai a wasannin Olympics. Amincewar da Koriya ta Arewa ta yi na shiga wasannin Olympics na hunturu da ake yi a Pyeongchang ta Koriya ta Kudu da kuma dakatar da kokarin da ita Koriya ta Arewa take yi a Tugbara na haɓaka makami mai linzami da za ta iya goya nukiliya da za ta farwa Amurka da su. Amurka ma ta taimaka wajen rage zaman dardar a yankin ta wajen rage rawar dajin da take yi duk shekara da Koriya ta Kudu har sai bayan an kammala wasannin na Olympics.
A yau Litini ne fadar Kremlin ta musanta zargin da ake yi wa gwamnatin Russia na yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka da aka yi a shekarar 2016. Kakakin fadar ta Kremlin Dmitry Peskov shine shaidawa manema labarai hakan cewa wannan zargin ba shi da fatushe. Bayanan sun zo ne yan kwanaki bayan da mai bincike na musamman na Amurka ya tuhumi mutane 13 'yan asalin kasar Russia da kuma wasu kamfanonin kasar su uku da laifin kaddamar da kamfe ta haramtattun hanyoyi domin hautsina zaben da ta yadda zai taimaki Donald Trump. Tuhumar da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI Robert Mueller yi. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara yada zangon ne a Najeriya inda kasar ta rungumi shirin na zirga-zirgar jiragen sama na bai daya wanda kungiyar tarayyar Afirka ta bullo da shi. Tunuma gwamnatin kasar ta kafa wani kwamiti wanda zai bullo da tsarin da Najeriya za ta bi na shiga shirin. Kan wannan wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ya tattauna da ministan sufurin kasar jiragen kasar Hadi Sirka wanda ya ce
to wannan alfanun da zai kawo Najeriya yana da yawa saboda mu Najeriya muke da yawan al'umma dimbin al'umma miliyan 180 rabin Afirka ta yamma Najeriya ce saboda haka kuma nan ne kasuwar take idan ba kafa kamfanin jiragen sama masu kwari su ne za su kai zuwa kasashen nan wato su tafi Egypt su tafi Morocco su tafi Algeria su tafi Afirka ta Kudu su tafi Namibia da makamantansu dukkanin su dinnan Najeriya ta zama cibiya kuma an kallon ma yadda tasawirin Najeriya take Allah ya ci rahamarsa da albarka sai ya samu a tsakiyar Najeriya daga nan Najeriya din da zaka kai cikin lokaci misali in ka dauki wanda ke Morocco yana so ya nemo inda Afirka ta Kudu take kaga tafiya ce ta musamman amma daga Najeriya zaka kaiwa wannan wuraren cikin sauki saboda ka mu ne zamu amfana fiye da sauran kasashe
idan ana magana jirgi daya na kasashen Afirka shin ta yaya zai saukar da farashin kuma ta yaya za ku iya gwagwarmaya da kasashen wajen da a nan ne Afirka suke yawan samun kasuwancin su
abin da shine wato koda ba a zama kamfani guda ɗaya bane tilo amma kamfani ne wanda suke kawance da juna na nahiyar Afirka sai dai kuma kowannen su na da damar je ko ina kuma bisa ga daidaituwa akan matsayi da mukami na su kamfanonin baki da amma ticket ɗinka misali kila na Ethiopian Airlines zai yi amfani a Nigerian Airlines misali kuma idan aka yi wannan makarfa za mu yin gogayya kamar yadda su ma kamfanonin da suke na sauran kasashen duniya musamman na Turai suke yi dan yanzu abin takeici shine kashi 80 daga cikin 100 na sufurin sama da ake a nahiyar Afirka ba ɗan Afirka ke yin shi ba to wannan muke so mu canza ya koma kashi 80 zuwa 90 ɗan Afirka ne suke yi asalin Afirka
Hadi Sirka kenan ministan sufurin sama a tattauna da nayi da shi a Abuja Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja Nigeria
To a gaida Umar yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda Kirista 'yan ɗariƙar Katolika na birnin Kwanni suka ziyarci musulmi na mashabar Shi'a Haruna Mamman Bako gare ka.
Wani abu ne wanda ba sabon bayarwa kana a garin birnin Kwanni inda Kristocin cocin Katolika na garin a ƙarƙashin jagorancin Pastor Charles Kamlet suka kaiwa musulmi na mazhabar Shi'a ziyara a garin birnin Kwanni. Shin menene dalilan wannan ziyarar? Ita ce tambayar da na yi wa Maxilan Obago da ke tare da rakiyar Pastor nasu.
Guri wanga haduwa don a samu zaman lahiya don kun san a duniyan mu ne yau. Tashi-tashi yan kula ya yawa amma mu nan a nan ku ni zaman tarinmu da yan uwan mu musulmi lalle godiya na zamu cewa shi yasa mu na so wannan zaman tarin ya zama to muna alheri wanda zamu ya mu ci gaba da shi kuma Allah ya kama muna
a nasa bangaren Malam Usman bin Isa cewa da Malam Manu shugaban yan uwa musulmi na garin birnin Kwanni yace
mun tattauna dangane da abin da ya shahi alakar juna, wace alaka akwai tsakanin musulmi da kiristiyan tun asali har ila yau, kuma me ake son musulmi ya zama, me ake son shi kiristiyan din ya zama. Wannan shine a dalilin haduwar mu da ganawan mu, yanda kowanne mu zai yi addinin sa bisa ga huja ba tare da ya shiga gonar wani ba. Haka misali,
su ma mata kristoci da su kallarci ganawar bangarorin guda biyu sun ce abin yana da ma'ana. Pelagi Madame Marius ɗaya ce daga cikin mata kristocin cocin katolika da su kallarci wannan ganawar.
Danganta na namu ya gamu sosai tsakanin Krista da Musulmi ko ne yanzu abun kalo na abun bada shawa sosai.
A cewar malama Rumana Tunuhu, ganawar su na taimakawa domin samun zaman lahiya.
Wallahi muna farin ciki da Allah ya nuna muna wannan rana, da Allah ya samu ka gana tsakanin mu da ƴan uwan mu Krista, ba don komai ba sai don kauna, kuma Allah ya ƙara fahimtar junan kinmu.
Bangarorin guda biyu sun rabu cikin farin ciki da murna. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To a gaida na Kwanni, kamar yadda muka faɗa a baya, an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayoyi kan mafita game da kashe-kashen mutane da 'yan bindiga suka daɗe suna yi a jihar Zamfara. Kafin nan ga wannan ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To da alamar kira na farko ya fito ne daga Kaduna, wake kan layi a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum salam.
Sunana Adamu Jeji daga kamfanin fate jaji Kaduna Nigeria.
To muna jin ka.
Kuma dangane da wannan al'amari da ke faruwa musamman a jihar Zamfara, idan in muka duba ajin zamu ga kusan ko ina a kasar nan namu jahohi kaɗan ne zaka ji ba sa fama da wannan tashi-tashi na, amma ba kamar na jihar Zamfara. Sun kira na naji shi shugaban kasa ya bada umarni shi minista gaba ɗaya ma na tsaro Mansur Adan Ali da kuma aiki na 'yan sanda gaba ɗaya da sakatare a Zamfara nan. Gaskiya duk komawansu can ba shi zai zama ƙarshen mafita ba, tunda ba za su kwashi bindiga ne su je dajin nan ba. Yana da kyau ne ho, ba shakka gwamnati ta tayi tsaya tsayin mai daka gaskiya irin abubuwan da ke faruwa a garin Zamfara ko kuma jihar Zamfara nan. Yana da kyau ba shakka a ga an kawo ƙarshen wannan lamari, don abin na watsuwa ne yana bashigan jihohin da suke fita da wannan jiha ta Zamfara.
To mun gode da shawarar ka. Bari mu je jihar Zamfara kanta. Wake kan layi a Zamfara?
Ina magana da Muhammad Sani daga nan ne a Gusto.
To Malam Muhammad, muna jin ka.
To gaskiya mu tsakani da Allah mu muna tunanin kamar gwamnatin jihar Zamfara na da hannu ga wannan al'amari. Tunda wani lokaci sai an gaya ma jami'an tsaro a ce yawo abu zai faru. Zai faru, Kadiba ko sarkin birni inda abin da ya faru ya kira waya. Sau uku yana kiran kwamishinan 'yan sanda ya ki daga waya ya ce ho ga abin da zai faru, ga abin da zai faru, amma sun ki daukan mataki.
To amma malam mutane da dama za su ja da wannan ra'ayi naka na cewa gwamnati na da hannu a ciki, tunda ba ka da wata kwarar hujja. To mun gode da ra'ayinka. Malami na gaba.
Malam Altini,
muna jin ka.
Daga nan Sokoto.
To yi bayanin ka, muna ji.
To game da kashe-kashen da aka yi Zamfara, muna kira gwamnatin tarayya don Allah don Annabi ta ja kunnen gwamnan nan da Zamfara. Kana jina ko?
Muna jinka.
Don Allah don Annabi gwamnatin tarayya ta sa hannu game da kashe-kashen da aka yi jihar Zamfara. Saboda zub da jini na musulmi ko shi, to gaskiya ba ƙaramin masiba ta ba ga al'ummar musulmi.
To mun gode da shawarar ka, da fatan gwamnatin tarayya za ta ji wannan shawarar ta dau mataki. Bari mu kada Baucin Yakuba. Wake kan layi a Bauchi.
Salamu alaikum, kuna tare da Umi Dawa da wakil Lucy daga Bankun Mutum daga Gadau.
To, muna jin ka na Gadau.
Eh, lallai gaskiya har ga Allah wannan abun gaskiya gwamnati na fariya da kyau ta sa jami'an tsaro su shi gaskiya har ga Allah.
Kana ganin abun bai dame ta ba?
Eh, to mu dai addu'a da muke kenan ta sa jami'an tsaro kawai gaskiya har ga Allah wannan abubuwan da yake ya dame mu har ga Allah.
To, mun gode da ra'ayinka. Bari mu koma shiyar Sokoto Zamfara din. Wake kallaye daga Sokoto?
To, kuna tare da Usman A. Bello Bunkari, karamin hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto, Najeriya.
To, muna jin ka, Malam Usman.
A to, mu dangane da wannan al'amarin, gaskiya ya dace gwamnatin Najeriya da cikin jawabin Muhammadu Buhari ta dauki matakan da tsohon shugaban kasar ta Najeriya Obasanjo ya dauka abin da ke faruwa a Filato. Ya dace wannan gwamnati a ce dake shi tunda ba su aita kuɗi ko yanzu a ce ministan tsaro dan jihar ne. Ga gwamnati yana kallo wannan abin da ya faru a kwanuka, kowa ya ji an ce za a kai wannan harin. Aka ji aka kai shi ba dauki wasu matakai ba.
To, amma yawa wasu na ganin wasu za su ce ai wannan rigimar ta gabaci wannan gwamnan ba ka ganin ba kamar adalci ba?
Ba wai rashin adalci ba, yana da kyau a yi duk abin da an ka ce mutum ya yi an yi ɗaya an yi biyu ya kasa kawo mafita gare shi. To, a ɗauki matakan sauya shi domin a ga cewa an samu mafita ga wannan al'amura. Da fatar Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya.
Mun gode da shawararka. Bari mu je mu jihar Kwara. Wake kallaye a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba Dina Sokoto Najeriya ne bulam da kayan wuta kala-kala daga nan Kwara a Najeriya.
To, dan Sokoto a Kwara, muna jin ka.
Faruwa musamman ma a jihar Zamfara. Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dai idan muka duba gaskiya sakaci ne na hukuma. Shi kanshi wannan gwamnati na jihar Zamfara, yaji tsoron Allah ya sani dura yau da salwanta. Sakacinsa gaskiya Allah zai masa hukunci tsakaninsa da wannan. Dan ya kamata a ce a dauki matakai na kariya amma an yi sakaci. Gaskiya akwai sakaci na hukuma. Wannan shi ne ra'ayina. Mai magana Bello Garba daga nan Kwara, nagode.
To, mai kala-kala, bari mu je mu jihar Kaduna. Wake kallaye a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Yahu Sulaiman Madaci, karamar hukumar Kaure, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To, Malam Ya'u, muna jin ka.
Daji, wannan batu gaskiya tsakani da Allah, ka san ayyana ainihin hukumar 'yan sandan Najeriya a matsayin hukuma mafi koma baya da wajen yin aiki abin rashin abin da ya dace. Hakan ko yana da asali ne da rashin kula da su kansu haƙoƙin 'yan sandan. Kuma yau 'yan sanda da za a dinga ba su haƙoƙinsu, ana kula da duk abin da zai kayi da dawo, kuma rayukansu a dinga yi musu inshoran rayuka. Saboda 'yan sandan wasu za a ce ga masu ɓarnata, amma suna tunanin ko sun je an kai su banza za a bar ƴaƴansu a cikin wani kukuba. Sa'in nan a ce ma ga barayi ko ƴan fashi, sa'in nan ɗan sanda ya ce wai mota ba mai. Kaga duk wani abun bakin ciki ne da gwamnati ya kamata ta duba ainihin harkar tsaro da kyau, kuma a samar musu da kayan aiki na zamani, ba wai irin tsohon kayan aiki ba wanda wai ɗan sanda sai ya ce a'a yana ta ofis ya ga komai ma. To, ina tunanin ta hakan da a samu ainihin samuwar ayyuka mai kyau insha Allah. Ya Usman Yan Madaci.
To, mun gode da wannan shawara taka. Muna Kaduna dai. Wake kallaye a Kaduna?
Ibrahim Kalman Si Garba, barka da lasariya.
Barka da warhaka.
Sunana Murtala, ina kiranku da garin Rigasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To, gare ka Murtala.
To, gaskiya muna ta'aziyya da jajantawa da tsaye jimami da su al'ummar Zamfara. Abin ba daɗi maƙotanmu ne gaskiya, kuma mu kullum muna masu shugabanni kyakkyawan zato. Ba wani shugaba ko shugaban ƙasa da zai so ya yarda al'ummar shi haka a dinga kashe su. Amma kuma su sani nauyi na kansu ne, kuma Allah zai tambaye su ya kamata a ce su miƙe tsaye. Kaga akwai ran da wani lokuta can baya gwamnan Nasarawa an ce har ya je zai hau jirgin jihar shi Almakura ana kisa, ya fasa tafi aka ce sau jiya zai je fasa, ya hau mota ya koma jihar shi don ya jajjanta al'ummar shi ya nuna damuwar shi. To, ya kamata irin wa'innan gwamnoni su dinga nuna haka. Sai al'umma ba za su zarge su ba, da fatan za su gara kuma ta ci lafiya.
To, mun gode wa Murtala. Har yanzu dai mun makale a Kaduna. Wake kallaye a Kaduna?
To, na ji da kwarana ya sauka. Ni ma sunana Murtala Tofin Darai, daga nan garin Targodam na kira waya nan kusa da garin Jaki.
To, Murtala, magajin Murtala, muna jin ka.
To, ba shakka tsakanin Allah muna dai miƙa ma ainihin al'ummar Zamfara da Najeriya gaba ɗaya ta'aziyya bisa wannan gagarumin rashi da aka yi. Kuma tsakanin Allah ni abin hannu ba ni mamaki a ce wai ministan tsaro fa ɗan Zamfara ne fa, amma ga irin waɗannan abubuwa da yake faruwa. Ka gani kuma an ce in kana so ga inda makamai suke yawo wallahi ka je Zamfara nan ka gani sun san bi kuwa abin nan ne da bal.
To mun gode da wannan ra'ayi naka da fatan gwamnati za ta dau matakin da ida ce. To mun gode wa wannan kudu da ya bada gudummawa ga shiri na gaba. To ga shiri na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a muna fatan mun sami ku lafiya kalau a wannan sabon shiri na labaran wasanni wanda a yau zai fara da labarin da bai da dadin ji domin kafofin watsa labarai da dama na Najeriya wanda suka hada da jaridun Vanguard da Punch da kuma gidan television na Channels da sun tabbatar da mutuwar wani shahararren dan kwallon kafa da ke buga a Kano Pilas a Kano wato Chinedu Udoji matashi dan shekaru 28 haihuwa wanda Allah ya masa cika jiya bayan wani hatsarin mota da ya samu. Ita ma Kano Pilas da kanta ta tabbatar da mutuwar wannan dan wasan nata a shafin ta na Twitter. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya da kungiyar kwallon kafa ta Rivers United da Rangers da Wayne Badu sun taru suna bayyana juyayi kan wannan babban asaran da aka yi wacce ta zo kuma ba zata ba tsammani. An ce lamarin ne ya faru ne jiya da dare lokacin da shi Udoji din yake kan hanyarsa ta koma masaukin su na Kano Pilas Club House bayan da ya je hotel din tsofaffin abokan wasansa na kungiyar kwallon kafa ta Embo ya taba yi mata wasa ya je kai musu ziyarar zumunci to yana barin su yana koma kan hanyar sane wannan al'amari ya faru. Shi da Chinedu Udoji ya fara wasa da Kano Pilas ne a shekarar 2016 bayan ya yi kakannin wasanni kamar guda 7 da kungiyar kwallon kafa ta Imba wacce sau biyu tana cin kofin kalubalen kana Afirka. To Real Madrid ta tsallake rijiya da baya a wasan da ta yi jiya da dare inda da kyar bayan an sha ta ci 2-1 a rabin lokaci na farko ta dawo ta ci Real Betis da ci 5-3 a gasar da suka yi cikin rukunin wasan na La Liga. Makasan shu sau biyu yana saka kwallo a raga wanda kunko bayan shi captain Sergio Ramos da Cristiano Ronaldo da kuma Karim Benzema da sun saka Real Madrid kwallaye a cikin ragar ɗin Real Betis din. Daya daga cikin kwallaye da Asensio ya sa a raga ita ce ta zama ci na 6,000 da Madrid suka yi a wasannin La Liga wanda kuma ya sa ta zama a tarihi kungiyar farko ta samu kaiwa a wannan matsayi. Sai mu shiga kwallon tennis inda Roger Federer ya sake darewa akan kujerar shugabancin zakarun kwallon ta duniya bayan da ajiya ya ragargaza Grigor Dimitrov na ƙasar Bulgaria da ci 6-2 a ƙasa ga awa ɗaya na wasan da suka yi ajiya din wanda kuma wannan ya bayo shi Federer damar ya lashe kofin sa na chess din da 7 a cewar kamfanin dillancin labaru na AP. Daman dai duk kwallaye 6 da ko kuma duk karawa sau 6 da suka yi da ci Dimitrov din a can baya da Federer din Dimitrov din ne yake shan kashi. A matsayinsa na wanda yake da shekaru 36 da haihuwa a duniya, Roger Federer yanzu shine wanda fi yawan shekaru da yake rike da wannan matsayi na farko wato zaman zakaran wannan kwallon. Federer ya ce babban burin da ya sa a gabansa shine cewa ya ga ya ci wannan kofi na duniya a kan wani 100. To yanzu dai uku kawai suka rage masa. To bari mu karkare da duba wasannin Olympics na sanyin hunturu da ake yanzu haka a birnin Pyeongchang na Koriya ta Kudu inda har yanzu Norway ce take sahun gaba a yawan tara wato lambobin girma. Ita tana da jimillar lambobi 28 ta biyu ita ce Jamus da lambobi 20 sai kuma Canada da jimillar lambobi 17. Jama'a abin da ya sauka labaran wasannin yau kenan sai wata Litinin Allah ya kai mu mun bar ku lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kowace ranar Litinin ta uku a watan Fabrairun kowace shekara, Amurkawa na karrama shugabannin kasar na da da kuma na yanzu. An keɓe ranar ne domin karrama shugaban Amurka na farko wanda ya fi tasiri, George Washington, da aka haifa 22 ga watan Fabrairu a shekarar 1732. Ranar ta zamo wadda ake karrama shugaba Washington, amma ba hukumance da aka fara a shekarar 1800 bayan mutuwarsa. Amma daga bisani ta zama hutu da gwamnati ta ayyana a duk ƙasar a shekarar 1885. Tun daga lokacin kusan rabin jihohin kasar sun yi kwaskwarima ga yadda suke yin hutun. Suka hada da wani shugaban na Amurka. A wannan rana, kusan rabin jihohin Amurka suna karrama shugaban Amurka na 16, Abraham Lincoln. Wannan shawara ce da ta dace. An haifi Lincoln ranar 12 ga watan Fabrairu a shekarar 1809. Kamar shugaba Washington, shi ma ya yi matukar tasiri a tushen Amurka da ci gaban kasar. Washington ya jagoranci sojoji 'yan tawaye da suka kwato wa Amurka 'yancinta daga mulkin sarauniyar Ingila, inda suka aza tattalin arzikin kasar kan hanya, kuma suka yi wa Amurka jagoranci har zuwa matsalolin kwadago, wadda daga ƙarshe ya kai ga haifar da dawwammamiyar demokradiyya ga gwamnati mai aiki bisa doka. Bayan ya sauka daga aiki da kansa, bayan ya kammala wa'adi biyu na shekaru huɗu-huɗu da tabbatar da miƙa mulki cikin kwanciyar hankali, shi ko Lincoln a wani bangaren shine ƙaro ɗaya haɗa kan ƙasar Amurka guri ɗaya bayan yaƙin basasar da ta rarraba kawunan ƙasar. Ya kuma share fage domin rarraba iko tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi. Daga ƙarshe matakan da ya ɗauka suka juya tsarin gwamnatin tarayyar da jihohi masu ƙarfi zuwa gwamnatin tarayya mai ƙarfin gaske. Sabanin abin da yake a ƙasa, waɗannan canje-canjen da ya aiwatar ya fara ne da dokar hana mallakar bayi. Kafin yakin basasa, wasu daga cikin jihohin sun bar dokar mallakar bayi, wasu kuma suka hana. Ranar 1 ga watan Junairun shekarar 1863, shugaba Lincoln ya ayyana dokar hana bauta a jihohin ƙasar da suke tawaye. Hakan ya yi sanadiyar kwaskwarima ga tsarin mulkin Amurka karo na 13, wanda ya hana bautawa a duk faɗin ƙasa. Muna karrama shugaba Washington da Lincoln domin sun kasance abin misali da kwaikwayo kan yi wa al'umma hidima. Ranar karrama shugabanni, muna karrama shugabannin da suka wuce da na yanzu, yayin da suke ci gaba da mutunta rantsuwar da suka yi na adanawa da kare kundin tsarin mulkin Amurka. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubuta wa editorials a VOA Washington DC, lamba 20237 USA. Za ku iya bayani tare da duba duk editorials umma a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
Yanzu kuma ga labaran duniya, amma fa a takaice.
Fadar gwamnatin Amurka ta White House yau Litinin ta ce shugaban Amurka Donald Trump yana goyon bayan tsaurara bincike na gwamnatin tarayya akan masu sayan bindigogi bayan mummunan harin kan mai uwa da babun da aka kai a makon jiya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 17 a wata makarantar sakandare. Kakakin fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce a satin da ya gabata shugaba Trump ya yi magana da ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Texas na jam'iyyar Republican John Cornyn akan dokar haɗin gwiwa da suka gabatar da ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Connecticut ɗan jam'iyyar Democrat Chris Murphy, wanda ya juma yana adawa da yadda ake sayar da bindiga, kudirin da idan aka amince zai ƙarfafa bincike akan masu sayan bindiga. Ya zuwa yanzu ana sake dudduba yadda za a yi kudirin kwaskwarima. 'Yan adawa a Afirka ta Kudu sun yi mummunar suka kan jawabin halin da ƙasa take ciki na farko da sabon shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa ya gabatar, inda suke tambayar ko shugaban yana da kwakkwaran shirin tunkarar matsaloli da ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma gobe ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Naziru Ahmad Hausawa da ya taya ni, da ita kuma Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa gobe.